بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن واتو للتلاتة واندشيد يمتن daya sorry 14 ga watan Jumada Rabiul Akhir hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 1 ga watan December shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na biyar kenan insha Allah cikin jerin yaddarusa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i wanda aka sani da suna Al-Imam An-Nasa'i sahibus Sunan rahmatullahi alayhi ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wanda littafi nashi na Ishratun Nisa yana karantar da mu ne wato hanyoyi da sunna ta tanada dangane da zaman aure, zama lafiya a gidan aure. Zamu tashi yayin da malai yake cewa akhbarana Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa an ibn Abi Dha'ib عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما لن يتشي أخبرنا علي بن خشرم الإمام النسائي يتشي من سامونا حديثي لجمال ممو علي بن خشرم أبو الحسن علي بن خشرم ابن عبد الرحمن المروزي كنان wanda yana da hadisi a cikin Sahih Muslim da Sunan Tirmidhi da kuma nan a cikin Sunan Al-Imam An-Nasa'i. Sannan ya rusu shekara ta 257 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi kuma yace akhbarana Isa, Isa ibn Yunus kenan, akhbarana Isa ibn Yunus shi kuma daga Ibn Abi Dhi'ib babban malami wato malam Muhammad dan Abdurrahman dan Mughira dan Abi Dhi'ib Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abi Dhi'ib daga sakir jalul jama'a yar shika ta 159 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma yace daga al-Harith ibn Abdurrahman wanda kawun sa ne dan uwan mahaifiyar shi ibn Abi Dhi'ib din ne ya da hadisi a cikin sunan al-arba'a daga Abu Salama dan Abdurrahman daga tabi'i babban malami daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace fadlu Aisha ta ala nisa falala Aisha akan sauran mata ka fadli saridi ala sa'ir ta'am kaman falalan asarid akan sauran abinci. Wannan hadisi al-Imam Bukhari ma ya fitar da shi da Tirmidhi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal dai hadisin guda ɗaya ne yana ta kawo mana kissoshin ne a gugutsarance. Kissar shi ne kamar yadda yake cikin lafazin Bukhari cewa matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da majalisa guda biyu ko a ce jam'iyya biyu. Kamar yadda aka sani din da mata suka haɗu akan iya samun irin wannan sawa'un a aji ne, a makaranta ne, a matsayin su na kawaye ne, a gidan biki ne inda za a kwana a wuni ko gidan makoki sai kin ga an rabu kungiya kungiya kowa za su ware irin waɗanda suka dace da tunaninsu da yanayinsu sai kiga sun zama wato kungiya guda. Da akwai kungiya wadda take kashin jagorancin Aisha a gida. Aisha radiyallahu anha tana da hizbu Aisha kenan wanda a cikin shi akwai Hafsa, akwai Safiya, akwai Sauda, waɗannan kwamitin su daya. Sai kuma wal hizbul akhar, ɗaya kungiya ita kuma wadda take kashin jagorancin Ummu Salama wa sa'irin nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam da sauran matan dukkanin su a wancan kungiya su. To su ne suka fahimci wannan qadiya ta cewa mata suna kai watin abin nan din su kyautar su gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan kwanan Aisha, kuma gaskiya su ba su yarda da haka ba. Shine suka sa ita Ummu Salama farko ta yi mishi magana. Zamu zo mu ji wannan riwaya. Ta mishi magana har nauba uku. Ya kwana ɗakin ta mishi magana bai ce mata komai ba. Ya sake dawowa ya sake kwana ta mishi magana bai ce komai ba. Ya sake dawowa a karo na uku sannan sai ce mata karki sake min maganan nan. Kaza 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 zamu zo mu ji. To shine ya mata wannan magana, ita kuma ta koma ta gaya musu, sannan suka aiko Fatima kamar da muka ji a wata riwaya ta baya, ita ma ya mata magana, sannan sai Zainabu ta je da kanta. in ku tuna duk mun karanta wannan Zainabu ƴar Jahash to wannan kwatance da yayi a game da abinci mun fara magana akan shi nan a takeice mu sake kallon wannan kwatancen da yace fadlu Aisha ala fa'alan nisa'i ka fadli as-sarid ala sa'ir ta'am farko mu kalli su ayi an-nisa'u da yake nufi shin yana nufin dukkan matan duniya bil ma'an al-am koko matan nan da yake tare da su wanda suke wannan jayyar da ita bil ma'an al-khas ko mun gane haka dauke shi bil ma'an al-am to dole za a cire wasu mata za a cire Fatima irsa radiyallahu anha za a cire Khadija matarsa uwar gidansa radiyallahu anha za a cire irin Asiya matar Fir'auna za a cire Maryamu uwar annabi Isa da za a cire waɗannan saboda wasu falaloli sun tabbata gare su Fatima falalatta bidafi'in nasab sakamakon dangantakarta dinnan dangantakarta cewa ƴar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ta karu akan sauran ɗiyan nashi saboda ita yana mata kauna ta musamman kuma saboda ta rayu a bayan shi Khadija bidafi'i ita ma tana da falala ta musamman domin hatta hadisin da zamu zo mu ji cewa mala'ika Jibrilu ya ce masa inna rasulullah ka ce ina gaida Aisha to ita Khadija ana ta sakon mala'ika cewa ka ce Allah ya ce a gaishe ta ji gaisuwa kuma daga Allah ta dara gaisuwa daga duk wani wanda ba shi ba su haka nan kuma da abin da ya faru da Aisha ta nemi ta nuna mishi cewa ai tafi Khadija ya nuna mata ba haka bane ngone ran da cewa Khadija na sama da ita sannan ita kuma Maryamu da Asiya Allah ya magana akan su domin inna Allah astafaki da Allah ya ce wannan kadai da Allah ya faɗa mata inna Allah astafaki ya ishe ta falala haka faɗin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu nisa'iha Maryamu wannan ma ya ishe ta falala to da haka in yana nufin al-ma'an al-am sai a cire ina fata mun fahimci wannan to abu na gaba shine cewa in muka dauki wannan al-ma'an al-am din to ta wace fuska ne Aisha ta samu falala akan sauran mata law samahtum ta samu wannan falalar ne ta fuskar kasancewar iliminta kuma gani domin wata ƴa mace dai a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka cire Khadija za a ce eh saboda ta yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take kai tsaye to tana da wata falala amma da aka cire Khadija to babu yadda za a iya kai babu ma da za a iya kwatanta zurfin imanin iliminta da na ainihin wato sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wannan ya kasance wannan dama ne saboda na farko kamar yadda muka ji a baya tana da zurfin hankali da zurfin tunani kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bata shekara 18 ina ganin kusan dukkanin kun girme ta ma ko shekara 18 sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bata kuma ta rayu a bayan shi kusan shekara 50 domin ta rasu shekara ta 58 ina fata kusan wannan a saurara Aisha ta rasu shekara 58 bayan hijira ina jin ba wanda bai san wannan ba idan mutum bai san wannan ba ajin ya kamata ya istighfari kamar kafa 10 Aisha ta rasu shekara ta 58 wasu kuma suna ganta 59 sai na Abu Hurairah shi mata sallah a karfe ta a bakiya to ta rayu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 58 shekara wajen 50 amin shekara wajen 50 ta rasu a shekara ta 58 bayan hijira ta samu damar karantawa mai yawa sai wannan ya bata shi falalar ta samu idan mun dauki al-ma'an al-am sai mu fassara cewa falalatta to saboda falalar iliminta da karantawa ta idan mun dauki al-ma'an al-khas cewa falalatta a cikin matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ma haka ne fa bil ahra ya zama an buda shi din to sai a ce to falalatta ta faru ne saboda ainihin wato ta kasance tana da fifiko a zuciyarsa sama da sauran wannan kenan na biyu kuma kalli kwatancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da abinci yana nuni zuwa ga muhimmancin ilimin da Aisha ta karantar ga al'umma kamar muhimmancin abinci ne a rayuwarsu yadda ba za su rayu babu abinci ba haka al'umma musulmi ba su rayu babu ilimin Aisha ba haka ma akthar ma nasma'u da'iman an Aisha radhiyallahu anha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisha kullun haka muke ji hadisai ne gasu nan kamar da muka ambata ran sama da 2600 da nawa ma aka ce da 10 ko a ciki akwai kamar 316 a cikin sahih al-bukhari da muslim wannan muttafaqun alayhi ne an ruwaito su so falalata ta kasancewar muqaranar da aka yi da ainihin wato abinci sai kuma aka yi muqaranar da abincin da ana iya cin shi koyaushe ana iya cin shi da safi ana iya cin shi da rana ana iya ci da dare ana iya ci a walima ana iya ci a karyawan gida da kowane waje yana da kuma amfani a jiki kamar yadda ilimi ke da amfani a tare da mutane sannan yana nuni wani yana nuni ga kowace mata tana da wani nasibi na falala domin da in aka yi tafdil yana nufin dayan da aka daura akan shi shima yana da falala kenan babu mata da za a daga ta koya ce wannan bata da amfani tana da falala matsar mumina ce mata aure ce ko ba mata aure ba a gidan iyali take ko a gidan wanta ko a ina take tana da wata falala a matsayin ta na mutum mai kirki sannan kuma a nuni zuwa ga cewa mutane ba za su gushe ba tsawon rayuwa inda duniya tana raye ba za su gushe ba suna moriyar ilimin Aisha daga cikin haka akwai wata dilala nabawiyya shine aka samu abincin saridu har yanzu larawa suna cin shi kamar yadda ilimin Aisha har yanzu ana amfana da shi kuma mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kwarewarsa sai ya zabi wani abinci da za a ci gaba da gani kamar da ci gaba da ganin ilimin Aisha tare da cewa wasu abincin da Larabawa suke ci a wancan zamanin halama an manta labarin su da tarihin su kuma wannan kasar inda akwai abinci da yake ci shekara 30 20 da suka wuce ba san su ba an daina cin su yanzu kuma an kirkiro su yanzu shekara 20 30 baya wasan shawarma ba wanda ya taba ganin kalar ta sai dai gurasa ko wannan tamu ta gargajiya waye san irin bread nan da yake yin slicing din shi din nan da duk ba san shi ba sai dai irin bita da ake cewa da din shi ake da wanda yake zuwa su da sassafa a gidan bread da yake zuwa su shi ba a kawo bread kanti a aji yanda yake siya din yanzu da gudu yake zuwa da safi a ji Abdullahi a gidan bread a siya kamar yadda yake siya line siyan dan wake idan baka dan wake a kanti sai da ka zo sai a diba a baka yadda masu shago suke din nan baka taba ganin shi ba duk jarabar da ake ta sa abuwa da yawa a kanti din nan ka je manyan kantuna za ka ga komai ana zubawa akwai wani shago na sani Abuja wai next wasu na mashi take everything under the same roof komai da kika san ana iya siyan shi a duniyar nan ana sai da shi a wajen tun daga kan reza ko aska har zuwa kan mota misali suna sai da komai haka take mai take everything under the same roof ba man diban ga dan wake a wajen ba kuma zaka ga hatta zaki mamaki hatta abin nan alayyahu ko tumatir wannan irin na bakin kasuwa akwai shi a wajen an saka a fridge an saka leda an saka a fridge akwai irish wanda an riga an gama ferewa an tsaga irin na yanga yiwa da sai dai kawai ki je ki tsoma a mai komai din da gaskiya akwai gidan biredi akwai chemist akwai inda ake ganin likita komai suna yi amma dai ko a wajen ni ban kadan wake ba to almuhimmi shine abincin da ya ci gaba da tabbata a duniya kamar yadda ilimin Aisha zai ci gaba da tabbata a duniya sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa kamar yadda a cikin abinci akwai abin da zai cutar da kai ta haka a cikin mata kwata ya cutar da mutum kenan duk wannan yana cikin ma'anar wannan kwatancin sannan wannan tana nuni zuwa ga tazkiya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin Aisha bata buƙatar wata tazkiya kuma wannan kadai ya ishe ta falala ya ishe ta daraja malamai sun yi maganganu da yawa akan falalarta ta wannan fuska qala akhbarna Abu Bakr ibn Ishaq qala hadathana Shazan qala hadathana Hammad ibn Zaid an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya umma Salama لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة منكن إلا هي إذا جاءت وتر رواية أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد ابن إسحاق ابن جعفر كنا الصغاني يا دا ديسي أتكي مسلم دا الأربعة شيني مالا من شأوان الرواية شيكما يتشي دا شاذان حدثنا شاذان لقبين ان وني مالمي شيني الاسود بن عامر شيكه تشما شاذان شي كوما يتشي دغ حماد ابن زيد ابن درهم ابو اسماعيل بابا مالمي دنا اكو حماد غدا بيو اكو ان اكا تشي حماد اكو حماد دن زيد دن درهم اكو حماد دن سلمى دن دينار هذا بمنشن سو وانتن كاكان شي درهم wannan kuma ka kanshi dinar to a wajen falala ta karfin ilimi wanda yake da kuɗi na ƙasa ya fi falala da aka ake gane su ko ma bai akan ce ma baina hammadin wa hammadin kama baina dinarin wa dirham ana yin wannan karin magana abinda ke tsakankanin su kama abinda ke tsakankanin dinari da dirham ta wajen shahara da fada da ɗan bid'a Hamadu dan Salama wanda yake da kaka dinari kuɗi mai girman to ya fi tsanani ta wajen kuma ƙarfin riwaya da ƙarfin hadda wanda yake da kaka dirhami azurfan kenan wanda kuɗin shine na kuɗin ƙasa to shi kuma yafi shine wannan Hamadu dan Zaid Abu Ismail Al-Kufi wanda ya shekara ta 179 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga Hisham dan Urwa kenan daga baban shi Uwatu dan Zubair daga Aisha Ummu Minni Allah ya kara mata take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Umma Salama la tu'dini fi Aisha wannan cikon da wannan hadisin ne ce karki cutar da ni karki mini karki dame ni game da Aisha yace fa innahu wallahi yadda abun yake na rantse miki da Allah ma atanil wahyu wahayi ma bai zo mini ba fili hafi mar'atin min kunna illahiya a cikin watin mayafin wata mata in ba ita ba to yanzu kenan ba kyaututtukan mutane ba ma abinda Allah ya bashi mafi farala wahayi ba a taba mishi wahayin wani abu yana lullube da mayafin wata a cikin su ba sai ita wannan ya ishe ta farala wannan kuma ba musadafa bane wannan abin nan zabi ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya zabe shi ya bashi annabta da manzanci ha kuma Allah ya zabe ya mishi wahayi yana lullube da bargo tare da ita a cikin bargon wannan kadai ya ishe ta falala ya ishe ta ainihin wato abin da ya ishe ta falala da daukaka kafin mujaddidin sawantan da aka ce Isa ibn Yunus akwai magana akan wane ne shi saboda Isa ibn Yunus suna da yawa akwai Isa ibn Yunus ibn Aban al-Fakhuri wanda yake da hadisi a cikin Nasa'iha ila yau da Ibn Majah ya rushe ka ta 264 abu kuma Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaqa shine ya rushe kara ta 187 ka ajika Abu Ishaqa 70 akwai Isa ibn Yunus at-Tarsusi ya da hadisi a cikin Sunan Abi Dawud to wannan da aka ambata nan Isa ibn Yunus ne Ibn Abi Ishaq as-Sabi'i shine aka ambata nan ga taliki dake ƙasa ga wanda suke da nuska irin tawo da nace ran karanta mana ran nan na Ibn Battal ga shi na can ƙasa da yake cewa wa fi sharh Ibn Battal qala al-muhallab fi hadha al-hadith min al-fiqh a cikin wannan hadisi akwai daga cikin fiqhun dake cikin sa annahu cewa laysa 'ala ar-rajuli harajun babu laifi akan miji fi ithari ba'd nisa'ihi ya fifita wata cikin matansa bituhafi da kyaututtuka wa turafi da abubuwa na birgewa min al-ma'akil kama abubuwan ci isi mata kaza isi mata shawarma ko mun gane ya sa isi mata kilan kifi ta yi farfesu wacce kuma kawai isi mata awara zai shiga ranan kwanan ta isi mata awara wannan kuma ranan kwanan ta isi mata kaza shine abinda aka ce wa innama yalzamuhu al-adl abinda yake dole akan shi na adalci fil mabiti wajen rabon kwana wal muqani da wajen zama na lokacin kwanan ma a hunna tare da kowace cikin su wa iqamatu nafaqatihinna da kuma tsayuwa akan ci da su wa ma la budda minhu min al-quti da abinda yake na dole na abinci wal kiswati da sutura wa ma ghairu zalika wa amma ghairu zalika abinda ya wannan ci wannan wanda ba na dole ba fala to ba daura mishi wajibi ba tsara sa mishi akai ba malin ya ci gaba da cewa fihi taharri an-nasi bil hadaya awqatil masarra yana nuni zuwa ga halastin zaka ba wani kyauta ka tinkari ka tinkaci lokacin farin ciki san da zai aure kusan da ta haihu kusan da aka mata aka haifa mata jika kusan da ta tafi wata tafiya mai muhimmanci kamar mutum zai je aikin haji ko ya dawo kusan da ta haddace alqur'ani kusan da ya gama makaranta duka lokutan masarra san da yake cikin wani farin ciki babu laifi ayi mutum kyaututtuka da aka saba yi na al'ada lokacin wasu farin ciki babu laifi ayi kuma masa al'adance bai da zai misali ayi mutum mutuwa ka zo da na'iza kuma sai kawai ka kin zo da wani abu an yi rafin haka an sa flower a jikin shi inda ake gift na aure ko ba zai yi ba wannan a ce mijin ya mutu kuma ki zo da wannan kyauta za a kasa fahimta me kike nufi sannan li yazida bidhalika fi sururihi dan ka kara mutum da yake cikin farin ciki ka kara mishi farin ciki wa fihi anna ar-rajula yasahu al-sukut bayna nisa'ihi idha tanazarna kamar yadda muka faɗa ranan ya ishi mutum idan matan shi suna tattaunawa suna mushajara ko suna rikici tsakanin su kawai gumda bakin shi yake cewa komai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Aisha da Zainabu wala yamilu ma ba'dihinna ala ba'd dan garin yin magana koda ya faɗi magana ne ta gaskiya to sai ya ƙara kuntatawa ta sai ai okay ka goyi bayan ta ne ni da mun ba a sura Allah ya isa tsakanin na da kai ko kuma ta mai wani sharri ta ce okay yanzu anan ne zaka faɗa haka bayan ni da kai ga abin da ka ci sai kuma wata ita ma ta yi sagagai haka ta ce munafikin Allah ko mun gane sai ka shiga cikin matsala to da haka in suna yin wannan kawai sai ka shiru mun sakata mun samata Larabawa suka ce mene naja mun samata naja wanda ya shiru ya tsira yawa da haka maza su ji wannan kamar sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallama hina tanazarat Zainabu wa Aisha kamar da Annabi ya shiru bayan suna ana rigima tsakanin Zainabu da Aisha sai da ƙarshe wa qalakin qala akhiran a kashe sai yake cewa innaha bint Abi Bakr to babu lafi daga baya wanda tashi nasara kan nuna mata cewa ka taya ta celebration ko take da gaskiya eh ko da ba gaban daya ba ku mun gane eh fa fi isharatin ila tafdil bi sharati wal fahmi wannan nuni zuwa ga ana samun falala ne ta hanyar fahimta na ilimi da kuma sharaf dangantaka kin je ci ai yar wani ci to wannan hadisin na biyu da muka karanta yanzu dan uwa masu albarka da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ya ce an yi mishi wahayi ne kadai a cikin lihaf muke abin da ya fada wannan bai nufin ba a taba mishi wahayi a ɗakin wata ba ana iya mishi wahayi a ɗakin wata kuma ya tabbata amma a cikin mayafi yana rungume da wata a cikin yana kwance da ita ko yana fira da ita to sai Aisha to me yasa aka samu wannan Ibn Hajar yace malamai sun ta kwakude ba san malaman sharhin hadisi suna da lissafi da tsokane tsokane su gano wai me yasa aka ware ta da wannan daraja ne me yasa ne sai suka samu abu biyu shi ma kila wakila ne amma Ibn Hajar da ya kawo yake cewa an ce ko dali makani abi hamin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin mahaifinta ga manzo Allah sai fa innahu kana la yufariquhu ba sa rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai Allah ya nufin ya kara mu gidansu falala ta hanyar yanda babanta yake kulawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bata wannan fifikon baya rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi aglabi ahwalihi sai aka bashi wannan fifikon na ɗaya kenan na biyu kuma aka ce saboda tana kaiwa ta kware wajen tsafta saboda tsaftarta da turarenta da take sakawa takan yare da turare akan makwancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta yare da mashi ma mayafin turare ta saka na gashi daban na hammata daban na kafa daban na leba daban ko ina ta kwalba da turare a jikinta to su gon mala'iku suna son kanshi in gudana mun ji a baya ko cewa da gaskiya abin sa manzo Allah yake son turare saboda alaka shi da mala'iku ba su zuwa inda suke jin wari ko dan kankani to da haka sai zaman suka ji wannan kanshin sai su zo su kawo mishi wahayi a daidai wannan kanshin babu matar ta samu wannan falala da ƙarshe Ibn Hajar yake cewa wal ilmu indallah wannan kai wayo ne na malamai dan su ƙara fahimtar da mutane abin dan wani sai ya ga to me yasa ba za a yi shin za a jirkita wahayin ne har sai naubata ta zagayo koko sai in ya fita ana jira sai in ya fito sannan a mishi ma'ana wannan zai bayu ya kata ta'akhur kenan lokacin da ya kamata ayi wahayi wani abu ya faru za a yi wahayin amma kuma yau ko daidai wannan lokacin bai cikin ɗakin Aisha yana ɗakin wata yana kwance da ita sai a kawo wahayi sai a jira har sai ran da ya koma ɗakin Aisha to wannan ya kasa duk ta'akhir ne a hikimar Allah ce da tsarinsa da kuma abinda muka ambata tun a baya cewa Allah subhanahu wataala yana da ka'ida ta sanya fifiko tsakankanin abubuwa ranaku ya ware wasu watanni ya ware wasu haka zamani ya ware wasu mutane ya ware wasu haka dai na fata mun gane wannan qala akhbarani muhammad ibn adam an abda an hisham an auf ibn al harith an rumaysa an ummi salamata anna nisa an nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kallamnaha an tukallima an nabiy sallallahu alayhi wa sallama anna an nas kanu yataharrawna bi hadayahum yawm aisha kada hadisin daga malamin shi muhammad ibn adam ibn suleiman al masisi mutumin garin masis yana da hadisi a cikin abu dawuda da nasa'i rasuwarsa shekara ta 250 a tsakiyar karni na 3 kenan yana daga cikin Abu Dalu. An san Abu Dalu ko? Wai bai san Abu Dalu ba nan. Aka ce mutum badal ne. Badal. Da yawa kan ce musu Abu Dal. Akwai wasu mutane da ake ganin cewa Allah ya ba su wata falala da wata karama da wani abin nan na Allah yana karban addu'ar su, Allah yana ji da su idan suna duniya. Da zaran wani ya mutu a cikin sa, Allah zai replace da wani. Su ake ce musu Abu Dal. A sanadiyar ne duniya take zama lafiya. Duk hadisan da suka zo akan su gabaki ɗaya da ife ne da ma mawdu'ai. Amma dai ana faɗa a cikin magana a tarihi, an ce kaje an ce wani ana ganin badali ne shi ma. Wani ma badali ne, wani ma badali ne. To wannan yana daga cikin wanda ake lissafawa a cikin al-Abdal, babban malami ne cikin malaman hadisi, Allah ya gafarta mishi. Daga Abda, Abda ɗin sunan namiji ne, Abdatu bin Sulaiman al-Kilabi. Sunan shi kenan, Abda ibn Sulaiman al-Kilabi. Yana daga cikin rijalul a'immatis sitta. Ya hadisi a cikin dukkan kutubus sitta. Da wannan isnadi ne da rijalul isnaduhu isnadus sahihaini ne wannan isnadi ne. In banda shi Muhammad ibn Adam nan galibi zamu ga cewa malaman su Imam Nasa'i tunda mutaakhir ne, malaman shi ba su da hadisi a cikin wancan littafin, ba kowa ne a cikin su ba, amma isnadojin da yake kawo da dama suna da wannan mizar. To Abda ibn Sulaiman shi rasuwarsa shekara 188 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, a kusa da karshen karni na biyu kenan. Shi kuma daga Auf ibn al-Harith al-Azdi. Wannan Auf ibn al-Harith al-Azdi dan uwan Aisha ne, li ummi, mun gane sorry jika Aisha innasa ce wadda ta haife shi. Yar uwa Aisha ce mahaifiyar su daya, ibnu ukhti Aisha kenan, li ummiha ummu Ruman. Yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, banda Muslim, banda Tirmidhi. Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i da Ibn Majah. To sai riwaya shi kuma daga yar uwarsa Rumaisa. Yana daga cikin spelling da ake rubuta na Rumaisa bis fa'i al-musallasa da cha, wannan mai dugo uku din ana cewa Rumaisa. Ana kuma yace Rumaisa, Rumaisa bis sad, kamar yadda ake spelling na sunan mahaifiyar Anas. Idan kina da yar Rumaisa ki sanya ake spelling din sunanta, ko kuma sunan ki kenan, kike ki dinga saka shi ba daidai ba. Wannan yar uwarsa ce, sunanta Rumaisa bintul Harith ibn Tufail ibn Shanjara, shine dangantakar su. Wannan matan majhulatul hali ce, afwan na cewa isnadin wuke wancan na bayan ne muke magana ko shine ala shartul Bukhari wa Muslim. Wannan matar majhulatul hali ne, ba san ta ba, amma dai abinda ta kawo, abinda aka kawo nan yana da shawahidu da suka tabbatar da shi, da haka babu mas'ala game da jahalata ana. Daga Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace lallai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun mata magana, suka ce ki mishi magana. To shine magana bayan da suka yi mitin karo na farko, abinda aka fara yi kenan, ce Ummu Salama ke ki mishi magana, ki mishi magana. Annan nasa kanu ya taharrauna bi hadayahum yawm Aisha, dan me yasa mutane suke kinta dan ranar kwana Aisha su kawo kyauta? Annabi ya fita masallaci, in yazo hudu ba ko yazo jawabi, ya ga mutane ya ce daga yau duk wanda yake so ya kawo kyauta, to kawai ya kawo duran da ta kama, kar ya je yana bincika a ina nake, ba na so, duk mata na ɗaya ne aurina. Abinda suke nufi kenan ko? To wata kullu huki ce mishi kanan nasu ya taro na bi hadayhum ya Aisha, fa kallamatu, ce ranka ya ɗaya ko ya Rasulullah, kaji ta gama maga ta gaba ɗaya, fa lam yujibha, sai ba ta amsa ba. Ku sai ki fahimci wannan yana daga cikin halin maza wanda suke manya, wato wanda suka san abin da suke, ba wai duk abin da kika faɗa za a baki amsa ba. Kika faɗa kike ce a'a baban Anas kana ji na ina magana, kama mai da ni ma kace yake kenan, a'a ki gane tu mijinki yana ma da hankali kenan, domin mutum da ya baya faɗa, kika hau sai shi ya rabu da ki, ki yi magana ki wani ko sai dace to wallahi musta'an. Allah ji kamar Alhaji sakatare na mu, duk abin da zaka faɗa ko mun damu shi ko sai ce wallahi musta'an, Allah ne abin neman taimako. Wani kun ce gama kawai sai kawai ki ji ya fara wata waka kawai, ko ya ja wani baiti in ustazi ne, ko kawai ya kwatin miki shata, wani ya tsaki ya tashi ya bar gidan, wani kuma kawai kalle ke murmushi. To duk wani ya nuna yana da hankali ne, amma idan kika zo ka ce kaza kaza kaza, ya ce ka an yi kaza din, to wannan dan uwanki ne, ke sai ki kokari ki shiru, ko mun gane in baki shirba da nakin walala ke jimmari wa saboda lokacin shedan ne a gaban shi kina zuwa kika fadi koda kina da gaskiya kaza 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 eh wallahi tallahi za ai bala'i a gidan nan ce to ai bala'in mana wai ki shakkar bala'i to okay haka kace to ni ina shakkar bala'i take mai da abin wasa sai a zauna lafiya amma kika ce to shikenan in ka shirya na shirya dan halas ka fasa ake cewa ko shege wannan ne yake fasa wannan yake ga fasa ko dan halas sai yanka to wallahi ranan zake kwara kumburarren fuska ko da karerren hakuri mazan nan yanzu wallahi ta lai mafiyansu ba su da irin wannan imanin tausayin wai ko dan kina da ciki ko kin tsufa ko dan ya dade yana moriyarki ko dan wai ya san darajarki wallahi duk wannan ba shine a gaban shi ba in yarga ya fushi to kawai sai ta Allah aiwa maza ba daidai bane kuma ba gaskiya ba daidai bane namiji ya ware karfin shi kawai dake yan mutane wannan ba daidai bane ya saba wa mutunci da tarbiya kuma an jiwa da dare yana da lashinta ko kuma ya fita a ce ya wanci ce wallahi tana nan lafiya kaga ya hada mugunta da ƙarya akwai mugaya cikin mutane sosai sai ki kware ki gane naki wani iri ne fa kallamatu fa lam yujibha tai magana tai magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta amsa ba falamma dara alaiha da yake wayo kwananta ya zagayo kallamatu aidan ita ma da naci ta ƙara mai da zancan fa lam yujibha shi kuma sallallahu alaihi wasallam bai ta amsa ba suka fito aka sake haɗu aka ce me yace miki tace ai nayi magana bai ba na amsa ba wa kullu suka ce maradda alayki me yace miki qalat lam yujibni tace wallahi ko amsa mun bai ba kullu la ta dai suka ce kake kyale shi ki ƙara matsa mishi lamba hatta ya rudda alayki tanzurina ma ya kullu ki bari dole sai ya baki amsa kar ki kyale shi wallahi sai ya amsa falamma dara alayha thalitha dai don na kwana na uku kallamatu ta ƙara mishi magana fa qala to a lokacin ne to in abu yayawa dole sai ka sa baki sai yace la tu'dini fi aisha ke ummu salama kar ki cuta da ni game da al'amarin Aisha fa innahu lam yanzil alayya alwahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna illa fi lihafi Aisha dai fada mata ne take cewa na tuba ka yafi ni astaghfirullah wa atubu ilayhi shikenan haka kace to shikenan Allah ya ba mu kowa alheri Allah ya ba kowa rabon shi sai ta zama ta da hankali da wata mara hankali ce to daga nace okay wato ma kuma hadda kaza ma zalincin ma haya kai kaza to shikenan ana ma kaza 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 dama an ce kaza ta kikiro maganganun da bata san ka'idar su ba ko kuma ta san asalin su ba ko ta dauko su shubuhohi ta mai da su hujjoji ta rikita zancan to duk wannan shi yake kara rura wutar fitina kuma karo manta da gaskiya abin da shedai fa farin ciki da shi shine ya shiga tsaka ya shiga cikin gidan aure ya ga an yi saki ya da gaskiya abin da yake farin ciki da shi da kake ba shi dama ya zama dalilin ki kika da auren ki ya mutu wannan yanzu yana nuni zuwa ga yana daga cikin dabi'an mata su hada makirci wa mijinsu kuma ba ga mijinsu ba kamar yadda mata suka hada wa annabi Yusuf makirci aka ce a kira shi zo cin abinci a gayyato shi ana so a ganshi ba tare da ya sani ba ko mai tace mishi falamma arsala ilayhin wa atad lahun muttaka'an wa arsal واهيت منه السكينه وقالت وقالت تخرج عليهن فتو شي ده سبب da yake ni shi ba to wannan kinga kutungula ce aka kula mishi wanda sai da yazo yana cewa rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yaduna ni ilai a ce mutun ya zabi gaman gidan yadi saboda bala'in matan gari sun hana shi wucewa ta ko ina ana bin shi da gudu mata suna kallon shi zai tuntube ya fadi a ta la ga yusufa sarkin kyau la ga yusufa sarkin kyau kamar da aka fara kisa sai da yace ya Allah as-sijnu ahabbu ilayya gidan yari yafi mana alheri in ma yadda unani ilai za su fatar da ni za su halaka ni wannan kenan to haka nan suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yake faru a waqi'in rayuwa to da ka sai mutum idan mutum ya ji magana irin wannan to sai ya bi a hankali sai hala amrun ne dubbira bilaili tunda ta fada ta kara fada to sai samu sai da zai bayar wanda ta zama za ta kai kunnan su gabaki daya kin yanzu wannan magana haka ji aka fada musu za su kara jin nauyin ta su kiyaye Aisha su kiyaye shi kuma mun fahimci wannan da kyau kin ga su suka jawo kansu da haka ki san akwai abin nan kika fada akan abokin zaman ki zaki jawo kanki matsala wannan kuma malamin suka ce yana nuni zuwa ga ita kuma wata zama yar mowa din wanda aka fiso a gidan kowa ta biya farashi na hasada da makirci da kafafa ba za a sallama ce to shikenan tunda yana santa shi ke ya kusanta mun hakura a zauna lafiya ba za a kyale ki haka ba wallahi babu wani ba za su kyale ki ba ki shirya wa makircin da zaki gani wanda za ta iya barin sai kin je kin aje abincin mijin a kulolin nan kafin ya shigo ko ta shiga kamata dake wani abu ya ta ƙara wa mai ruwa haka in yago ci sai ji mai bata yi ba yi ta miki fada wata za ta iya a cikin kitchen kina yin abinci kina kauda kai za ta ƙara gishiri duk yana cikin matashin da mata suke wa abokan zaman su duk suna yin fiye da haka ma suna yi wata take saka turaren wuta a turaka yau kira ki kwana turaka ki saka turaren wuta za ta fita cikin garden din gidan ta debo kashin shanu ta zuba cikin turaren ne kun kan shi wari ya fara tashi ba na ba ku sata ansa bane fa to ba ruwa na duk wanda sai wannan tayi makirci kuma ta jira me yasa sakamakon makirci algadar wato ha'inci yana da sakamakon shi Allah shi kyauta wato ina nuna miki ne ke idan kike yar muwa kake dinga jin dadi kake na cewa ai ana ta hadisi akan ire-iren muwa wallahi waɗanda aka fi so a gidan miji alhamdulillah ashe ba matsala ha akwai matsala saboda sauran ba za su kyale ki ba yana daga cikin tukun zan fahimta anan ko ita daya ce ko su biyu ne ko a ce biyu biyu ne jam'iyya daban da jam'iyya daban ba za su kyale ki ba mata ma wanda suke gida daban-daban wanda suke gari daban-daban ma wasu ba su kyale junan su ba wata na Zaria wata na Kano wata na Sokoto wata na Abuja ba su kyale junan su ba ne suka hada miji balantana wanda suke gida daya ko anguwa daya ko suke sharing flat daya ko suke irin gidajen mu na Hausawa face me I face you irin wannan daki ciki da falo daki ciki da falo su sharing kitchen da toilet su sharing tsaka gida kamar da suke sharing miji dole ki fuskanci matsaloli ko mun gane dole ki fuskanci matsaloli sai ki take shirya musu to ya ci gaba da cewa qala akhbarana ishaq ibn ibrahima qala akhbarana abdat ibn sulaiman qala haddathana hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat kana an-nasu yataharrawna bi hadayahum yawma aisha yabtaguna dhalika mardatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ya sake kawo hadisi ya ila yau ta hanyar ishaq ibn ibrahima ibn habib ibn shahid al-basri babban malami hadisin shi na cikin sunan tirmidhi da nasa'i da ibn majah ya rasu shekara ta 257 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga dai wancan malami Abda ibn Sulaiman al-Kirabi daga Hisham dan Urwa dan Zubair daga baban shi Urwatu dan Zubair daga Aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata da take cewa mata sun kasance suna maza sun kasance suna kirdadan in za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta suna neman daidai ranar Aisha dan su samu yardarsa da kyautar sai Abu Abdurrahman Nasa'i kine cewa hadhan alhadithani sahihani an Abda wannan hadisi guda biyu sun inganta daga Abdatu bin Sulaiman in kullu da duka daga ta hanyar sani riwaya ta Ishaq ibn Ibrahim daga Abda da kuma Muhammad ibn Adam daga Abdatu wadannan malamai guda biyu sun koya ma Imam Nasa'i wannan hadisi dukkanin su ta hanyar Abdatu bin Sulaiman qala akhbarana Muhammad ibn Adam أن عبد أن هشام أن صالح بن ربيعة بن هدير أن عائشة قالت أوهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيني وبينه فلما رفها عنه قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام وإنما دقى محمد بن آدم دقى عبد دقى أينهم واتو هشام دقى صالح بن ربيعة ibn Hudayr to wannan Salih ibn Rabi'ah ibn Hudayr malama da suna da magana akan shi wanda ya amince da shi kadai shine ibn Hibbana al-Busti to kuma shi kuma akwai tababa da dagingimu akan amincewar da yake yi da majhulai amma dai riwaya ce tabbatacciya fil jumla domin hadisi ne ya tabbata ta wasu hanyoyi daban wanda ba wannan ba to yake cewa yace daga Aisha take cewa uhiya ilayya ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ina tare da shi tace to fa qumtu sai na miki fa ajaftu albaba sai na ja kofa wato yana daga cikin wadaka misali mu dauka suna kwance ta ji an fara mishi wahayi sai ta tashi ta bashi waje sai ta fita daga wadakan ta koma falo kun ga daga cikin dole wanda ta samu shiga a gumbuji tana da hankali ma'ana kin ga miji yana wani lissafi ko yana wani karatu ko yana buga wata waya ko yana yin wani abu wanda baya son ki zo ki matsa mishi kai ki zo ki dinga matsa mai kamar inuwa sai ki bashi dan sakewa yanzu wannan wahayin yanzu sako ne zai karba muhimmi ba ma kuma ce tana rike da hannun shi haka kamar abin nan kamar hannun babban riga kun ga za ta dinga raba mishi hankali ko sai ta tashi ta fita daga ɗakin sai ta ja mishi kofa shine fa ajaftu sai na ja kofa falamma rufiha anhu, yayin da aka yaye mishi wannan abin da yake shiga, amma Nabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kamar yadda muka sani, an ce idan lokacin sanyi ne a ji zafiya da mishi, da lokacin zafi ne a ga yana rawar sanyi, wani lokacin sanyi ya dinga zufa, lokacin zafi ya dinga makirkata, sannan in yana zaune kusa da ita kamar ta fada, sai ta ji jikin shi yayi nauyi kamar daura mata dutse akan kafarta, sai ta tashi ta bashi waje, sai ya ji sai da ya gama sai ya dawo sai ya ce mata inna jibrila yuqri'uki salama, jibril yana cewa a gaishe ki. Da dama kuma a bisa dabi'a mata suna son yabo, a ce an san da su an yaba musu, ba su kade ba amma dai ya fi shahara gun mata. Dan wani abin mamaki da aka san an karanta a psychology shine mace tana iya yadda da yaban da ta san ƙarya ne, daga cikin abin da universally duk mata suna so a ce musu shine a ce musu ba su tsufa ba, ko da sun tsufa kuma tsufa mace kan ce mata a ɗan mata dangare, ko kace mata hajjiyan Allah ne, ko kace wata ma kana ce mata mama musamman in kai zuwa kudu, ba sai dan me zaka ce mata, kace mata madan ba za ta karba ba, sai dai kace mata lady, ta san cewa shekarunta sun wuce amma tana son koyaye ne a yaudare ta a ce mata bata tsufa ba, wacce tana son wannan, duk mace tana son idan an ci abincin da ta girka a ce yayi dadi ko bai yi dadi ba, tana son da mijin da abokan shi da wanda suka zo waliman da mutan gidan duka a ce abincin yayi dadi, ko da pretending ne ƙarya ne bai dadin ba, duk mace tana son wannan, tayi kulliya tana son ayaba, kawo kuma ki kaddara yanzu a ce babban mutum ko babban halitta kamar Jibril yayi ko a gaishe ki, kuma manzo Allah aka aiko sallallahu alaihi wasallam, ko gwamnan Kaduna aka ce ya ce a gaishe ki, ce ina wata yarinya ce mana musabaka din nan, ce a sunanta a ce wata asaba bala izariya misali, ce ai tana nan akrama excellency tana nan har yanzu ma ko miji ba ta samu ba, ce Allah sarki Allah ku ce ina gaishe ta wallahi har yanzu karatun tana nan a wayata ina saurare, ya zaki ji haka ba ga miki wannan, sai kin ku saki bata aiki ki da riya ko ba haka ba, to a daka mata suna son abin nan yabo, wannan kuma yana nuni zuwa ga halaccin mutum yayi kawo da matar abokin shi gaisuwa, inda babu wani shubha ko iskali wanda zai biyo baya ta yuda ya taba neman ta, ko kuma shine ma ya saka yanda abokin aure yace ina Talatu tana gari kuwa kwana biyu ban ji ta ba, bana ganin status din ta, to yayin wannan zai zama fitina, to wannan sai a kiyaye shi, amma dan dai gaisuwa kai a gaida iyali, ko kun buga waya ne ko kun ga wani ya ce a gaida iyali, shi ma ya ce a gaida iyali, kuma a zo gida a ce su wani sun ce a gaishe ki ko wani da wani, wannan babu matsala akai insha Allah. Eh to kuma malamai kaka shaka suka yi magana akan kamar da Ibn Hajar ya kawo barga shi nan a cikin sharhi, mu ji shi a gurguje kwarai da gaske, da yi magana akan gaisuwa tsakanin maza da mata, yake cewa daga Ibn Battal daga Muhallab yake cewa salamur rijali ala nisa'i wan nisa'i ala rijali za'izun, ya halasta maza su yi mata sallama, ya halasta mata su yi maza sallama, idza umilatil fitna, idan an amintu cewa babu fitina a cikin kabiyar, wa farraqal malikiyatu baina shabati wal ajuz sadda lizari'a, malikiya suka ce a bambance, ya halasta ya matsohuwa da halasta ya budurwa ko mai karancin shekaru ko bazawara ba, saboda next thing saboda saddu zari'a katan ya fagen barna, zaka iya kamar cikin mutum assalamu alaikum rahmatullahi da zuciya daya tana zuwa gaba ta canza maka fassara, haka ita ma zata iya ta gaishe ka da zuciya daya shi dan riya maka wani abu, musamman tana da murya zabai ko kuma tana da kyakkyawa halitta, to zaka suka ce kada a gaishe da wanda take kankanon shekaru, amma ana ya gaishe da tsohuwa wanda ka ce mata baba ina kwana, zaman ta san a matsayin danta kake ko jika, wa mana aminuhu rabi'atu mutlaqan, rabi'atu rai yace duka babu kyau, kada maza su gaida mata, kada mata su gaida maza, kowa kawai a wuce jingun jingun. Al-kufiyun sune malaman mazhabin Abu Hanifa, suka ce la yushra'u lin nisa'i ibtida as-salam ala rijali, suka ce in za a yi gaisuwa to ke ya mace karki fara gaida maza, li'annahunna mun'ina min al-adhani wal iqamati wal jahri bil qira'a, saboda mata an hana su kiran sallah, an hana su iqama, an hana su bayyana karatu da kowa zai ji, to zaka ayi ida haƙin wannan mace an hana su yi ma ajnabi sallama, amma idan namiji ya fara mata in ta ga ta yi amsa tana yi amsa da ma akwai lada, wa qalu suka ce wai sasna al mahram, amma banda da da uba da wa da kani wannan za su iya gaisawa har su sha hannu, fa yajuzu laha assalamu ala mahramiha, ata iya mayayyinta da kannanta da yan gidan su sallama, kada usadancin ke zama ya zama kamar da hauka-hauka a cikin shi. Muhallabi yake cewa hujjatu malikin hadisu sahalin tilbab, wannan hadisin na sahal dake nan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe da wasu mutane waɗanda mata ne to shine hujjar shi anan wa inna ar-rijala alladhina kanu yazurunaha wa tut'imuhum lam yakunu min maharimiha intaha dan mutanen da suke zuwa gidan su sahal din suna cin abinci a gidan su gaishe da babu su ba muharramanta bane wa qala mutawalli in kana lirajuli zawjatan aw mahram aw ama fa karrajuli ma ar-rajuli idan matakka ce ko muharramaka ko baiwaka to zaka gaisa da ita kamar yadda kake da miji dan uwanka wa in kana ajnabiyya idan ku ba matakka bace nazara to zaka duba in kana jamilatan idan kyakkyawa ce yukhafu liftinan biha ana jin tsoron fitinuwa da kenta lam yushra assalamu labtida'an wala jawaban to anan karka fara mata sallama in tama kuma kaka amsa mata falau btada'a ahaduhuma in daya daga ciki ko namijin ko kyakkyawan macen nan yayi wani sallama kurihan lil akhir rad yace dayan makaruhi ne ya bada amsa wannan shine ya tafasar da dariyan sosai wayin kanat ajuza in ku tsohuwa ce laifta tanu biha ba a fituna da ita jaza yace ya halasta wa hasilul farqi baina hadha wa baina al malikiyya at tafsilu baina shabba fi shabati baina al jimali wa adami akwai tantancewa tsakanin mai kuruciya wasu suka ce duka mai kuruciya kuma suka ce a mai kuruciyan ma sai kyakkyawa fa in kana ajuza la tusna biha jaza wa inal jimala fa inal jimala madhinatu liftinani domin kyan kyama ce wato shine abin da ake tsammanin samun fituna da shi bi khilafi mutlaqi shabba ba wai kowace bace ce budurwa take zama fitina ba sai wata take da wani kyau na musamman ko take da wata siffa ta musamman falaw istama'a fil majlis rijalun wa nisa'un jaza salamu min aljanibaini inda amn alfitna in suka hadu to babu lafi ana iya yin in majlisi ne wanda yake taron mutane babu lafi saboda an guji fitina a wajen babu komai kunji wannan sai ce qala akhbarana nuh ibn habibin qala dasana abdur razzaq qala akhbarana ma'mar an az-zuhri an urwa an aisha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala daga nuh ibn habib al-qumasi daga abdur razzaq as-sanani mun yi magana akan su ranan daga ma'mar ibn rashid as-sanani shi ma daga az-zuhri muhammad ibn shahab babban malami daga urwatu dan zubayr daga aisha Allah ya kara mata yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna jibrila yaqra'u alayki as-salama lalle jibrila gaishe dake qultu wa alaihi salamu tamaimai da sallama wa rahmatullahi wa barakatuh tara ma la nara kai kana gani abin da ba ma gani saboda ya ga jibril ne a lokacin to kaga mai da sallama kenan ana gaishe ki kina amsawa kamar da muka yi bayani babu lafi akan haka insha Allah qala akhbarana amr ibn mansur abu sa'idin kenan qala hadathana al-hakim ibn nafi shine abu al-yaman al-hakim ibn nafi qala akhbarana shu'aib ibn al-zuhri قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف كنا انا عائشه قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرا وهو يقرا عليك السلام مثله سواء قال ابو عبد الرحمن هذا الصواب ابو عبد الرحمن yace wannan shine daidai wannan riwaya wanda akwai urwa a ciki ita ce ba daidai ba shine aka samu tuntube a isnadin mun ce ba za mu dinga shiga rigingimin isnadi ba dan ba ajin shi bane nan to yanzu wannan da yace ya Aisha ke Aish malamai suka magana suka ce yana nuna halaccin rage tsawon sunan mutum ba raini bane wannan ma salo ne na nuna kusanci ko kauna inda da ya ce Tima mai makon Fatima a ce Idi mai makon Idris eh ko Zulai mai makon Zulaiha ko eh ya ake rage sauran ne ko a ce Bukar mai makon Abubakar ko Habu ko Abu mai makon Zainabu ko Mar ana ce Mar mai makon Maryam eh Mary wannan Mary ai da turanci ne ai eh Yam a ce da Mar na a bar Yam to dai duk yadda ya kama dai a bisa mizanin al'ada babu lafi dan an rage sunan ki zuwa haka ko ƴaƴan ki su rage miki ko a ce DJ mai kon Khadija ko Kulwa ko mai kon Hawwa duk ya halasta babu lafi rage sunan mutane ina fata mun gane wannan wallazi qablahu yace wanda yazo gabanin shi kuwa wanda yazo gabanin wannan khata'un shine wancan na ainihin wato urwa kenan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim dama duka sarwaito daga ta wannan hanya na Abu Salamata dan Abdurrahman dukan shi ya inganta tabbatacce ne وعن أحمد بن يحيى ابن الوزير ابن الوزير بن سليمان عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد ابن معاذ مسافر عن الزهري به wannan duka yana kawo isnadoji ne da gaskiya ban da mu fitar a ƙarshen wannan babi wannan ya gama mana da babin da yake magana akan wato fifita wata mata wata akan wata na farko shine lalle idan mata mata suka hadu a wani gida to sai dole sai wata samu fifiko akan wata kamar yadda muka ji hata annabawa Allah yace fadalla ba'dhum ala ba'd in kusa na mai wannan mukaddima a farkon babu to daka idan mata suka hadu a gida karkashin igiyar miji namiji miji guda to dole wata ta samu fifiko fere wata ba dole bane kullun wanda aka auro daga ƙarshe ta fi samun fifiko ba dole bane kamar yadda fara da Aisha din nan ta tsaki ya ce ita daka dan mijin ki zai auro wata wannan bai nufin kawai shikenan daga yau baki da fifiko ko baya son ki akwai da ma alheri da ta samu sakamakon auren wata da za a yi sai ta gwammace ma gara da aka yi auren a ce an yi aure kuma an sai miki katotuwan mota an kai ki umara an cika miki akwatuna da kaya an saki miki kayan daki don nakin da gaskiyan falalata ne ita wannan amarya da aka zo miki da ita ko ba gaskiya ba zaka ba koyo shi ne wai yake zama fitina ba na daya kenan dole mata suka hadu kusan sai an samu wata ta samu fifiko a zuciyar shi fiye da dayar sannan kuma dole hakan zai bayyana baya boyuwa shine abin da sai suke nawa zai bayyana kowa zai sani matan za su sani mutanen waje ma suna iya sani abokan shi da dangin sa kuma duka za su taya shi nuna mata fifiko karki ce an hada ana zalunta ki kamar da waɗannan sabai suke kawo kyautu duka rana Aisha ba haduwa suke dan su zalunta sauran ba dan su farantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam rai sannan kuma ita yar muwa kamar na ambata za ta biya farashin wannan falalar domin duk wata falala ko na alkhairi yana zuwa da nashi farashin farashin shi zaki fuskanci makirci da kutun gwila da yadda maganganu da sharri za a fada miki abinda ke baki ma taba tunanin shi ba baki taba tunanin shi ba za a fada akan ki za a ce kin shanye shi a malamai kin asirce shi kin yi mishi kaza ai an bashi a ruwa ya sha ai ba an cinye an canye hanta shi a ya bada hanta shi makare ya ci ko me ake cewa ne wani lokaci a zuga baba shi ta zo ta ce ta tsaya ta ce sakatta kin ga daga cikin abin da zaki fuskanta shi kuma ya shiga cikin fix ya shiga cikin haira baina ummihi wa zawjihi ummihi allati waladatu wa zawjihi allati yuhibbuha ya rasa yadi mama ki tsari yanzu za mu zo magana ce in ba kana so daga maka nono baka sike ta nace ya fara neman malamai ina fatawa ya za a yi ke kuma jikin ki ya kama kyarma jinin ki ya hau duk wannan sakamakon wato abinda ake nan ki haka idan kina da kike favorite wife to yi kokari ki nemi zaman lafiya da sauran ki siye su ta hanyar nuna musu ai ba komai bane ta hanyar ba su dama ta hanyar kyaututtuka ta hanyar duk abin da zai miki tunda yana jin magana ki sashi su maye musu kuma ki nafa ta haka dan Allah sannan kuma daga cikin abin da suke sa macen ta samu irin wannan falalar a gurin miji akwai ilimi kina da ilimi da kan kike za a auro wanda take da ilimi to kike ma ki tashi neman ilimi ki koma islamiya an dan boko ne to jiki kike ma kike baka ma karatun boko idan kika ji ga irin ta ki mai kokari ki fitanta irin ta halaki kin zama wata shirgegiya ga kamar inyamura wannan kuma wata asiriya ce sai ki fara rage ciye-ciye dan ki baki dan kuma da kuma daki ko mun gane yawa haka kyau to kyau kuma Allah ji kan mala albani namu mala albani yana cewa duk mata suna da kyau haka yake cewa kyau shine kwalliya abinda zaki har mijinki ya gani ya burge shi wata ba dole sai kina da dogon hanci ko farfata ko tsayin kafada ko gashi har gadan baya ko kina da siraran kafafu da hakora da wushiriya ba dole sai kina da waɗannan ba akwai abin da zaki ga dole wata tana da shi wata ba ta da shi to yi kokari wanda kike da shi da kokari ki gyara mun ji Aisha tana kace tarare ta zuba akan gado ta zuba akan kaya tayi wane ne dole ta samu shiga a gummi sannan asalinki wace iri ce irin danginki irin iyayenki irin mutanen gidanku ko irin alherin da gidanku suka mishi wannan tasiri to zaka in zaki aurar da ya ko zaka aurar da yi kokari kai mijinta kirki kamar sauki a gun sadaki a mai sauki a mutunta mishi kar ayi abin da zai ga ya kuntata wannan yana saiwa ya mutunci a gurin miji yana saiwa ya mutunci sosai in dai dan halaka ne da ya tuna abin da aka mai da alkhairi sai ga komai ta yi zai iya kauda kai to wannan ma yana da tasiri kwarai sannan kuma tsafta tsafta da ake cewa cikon addini ta tasiri wajen abin nan samun miji kamar yadda ambataran nan ba a san wannan miji da ke son kazanta ba koda kuwa ce shi bai yin gayu koda ce irin mu ne usari kin san usari galibi mu iya gayu ba haka muke yawo ga mu nan daga za haka wani ma kike gemin shi ko gyara shi baya yi to koda irin wannan ne miji ki sai ki dinga gyara mai ki zo ki samu ruwa ki wanki gemin ki mulka mishi mai ko mun gane ki taji shi sai ki ce to bari mu masa salfi ho kike ya gani dan dai irin ki burge shi din haka ko yaje tsaya gumba dubi ya gani akwai matan da tana wake mamujin ta faso kafar shi da faso tana yana kwance kamar yana bacci ta dauko kokariya ko roba ta aje a kasa ta sa sabulu ta sa akwai wani mai da ake siyowa chemical ta zuba ta dirga kaujin ta fara mishi mai gurguwa sai kiga yayi test to dan haka sai kin kula da wannan tsafta sai kuma abinda kuke ce ma kissa ya wata iya makirci wanda ya halasta ko na baki da na gwalangwaso da na tunani da na kamar yadda muka ji dinda yadda yake san Hafsa da Aisha din nan yana ji da wasu mata da suke mishi abin da ba ta yi masu yi mai dan abincin nan su Safiya ko kwarewa a girki yana cikin kissa kwarewa iya kare dan kwali kwarewa a fadan magana mai dadi wa kullulin nasi husna kwarewa a gurin kimamujin ki kyauta ma koda kyauta ko mun karancin ta koda zai tafi ne ki kawo naira 100 ki ce to ga wannan ka sha ruwa a hanya ko mun gani karki damu da cewa babu yawa amma ke kullun sai dai ba ni bane to akwai matsala sannan kuma samun yadda da miji ta wajen kulawa da shi da dauke mishi dawainiyoyi yazo ga komai nashi tsaf da kayan sawon shi da wurin kwanciyar sa da abincin shi da sutura shi da duke shi da komai ya ga tsaf barin ba ku wani sirri guda daya game da musamman irin mu ustazai idan kika wani miji ustazu to da mun ake kiyaye littafin shi duk abin da ake ciki kiyaye mai littafai yawa ba ruwan kiyaye littafin shi ko kin ga ya bar su in ba shi kike kwashe miki bas sai da ke gan su matar da ma sa san matsala game da wannan garin shirye cabinet da falo su rikita mutum da tafai to za ki samu matsala da ustazu hala shi ma in dan gayu ne shi ma zan iya cewa sai dan kike kiyaye kasusun shi da ya je a kasa ko me sunan su CD haka ko kuma wani makamantansa amma dai sutura to kullun a killace su abin hawa akwai mata fa masu wanke mamadan su motoci wallahi tallahi saboda neman shiga amma ke kina tsaye kawai haka kikam kamar alifin baki a sunkuyo ko mun gane eh to wannan sa daga cikin abin da ke kawo yarda a gurin miji haka kuma zaki ta wa ala zalika faqis kowa ta san irin mijinta ko ta san irin wanda take so ta aura zai gane daga yanayin shi yaya al'amarin yake kana ganin bari mu saurara anan saboda kure lokaci sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.